Sashin Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Hausa akan mita 102.5 zangon FM na VOA Africa akan birnin Yamai. Sai kuma tashoshin da suka hada da na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum tare da sallamar Usman Ahmad Kabara ne da Nazir Ahmad Hausa muka sake dawowa a shirin mu na dare yau Asabar 11 ga watan Maris shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake birnin Washington DC da farko ga cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum masu sauraro. Gwamnatin shugaba kasa Donald Trump ta buƙaci alƙalan gwamnatin tarayya 46 da aka nada a tsohuwar gwamnatin Obama da su ajiye ayyukan su a jiya Juma'a. Ba bakun abu bane in sabuwar gwamnati ta hau ta buƙaci waɗanda aka nada a muƙaman siyasa su bar muƙaman nasu. Amma abin ya zo da bazata sakamakon yawan adadin waɗanda aka buƙata da su bar muƙaman nasu yana da yawa da ba a saba gani ba. Mai magana da yawun ma'aikatar shari'a Sarah Ashgrove Flores Tace an buƙaci barin aikin alƙalan ne domin a tabbatar da cikakken canjin mulki baki daya. Alƙalan gwamnatin tarayya dai su ne masu gabatar da shari'un da suka shafi gwamnatin tarayya a yankin da aka kai su. Kuma suna aiki ne a ƙarƙashin ma'aikatar shari'a da ke Washington. Kuma ayyukan su ya kamata ne ya zama daya da abin da babban Attorney General yake ayyanawa. An tsare dan shahararren dan damban nan Muhammad Ali domin tambayoyi a filin jirgin sama a karo na biyu cikin wata biyu. An dai dakatar da Muhammad Ali Karami ne a filin jirgin sama na Reagan National Airport dake Washington a ranar Juma'a kwana daya bayan yayin magana a majalisa sakamakon al'amarin tsare shi da aka yi a filin jirgin sama na Florida a watan Fabrairu. Lawyer Ali Chris Mancini ya ce dan shahararren dan damban na shirin hawa jirgin JetBlue a ranar Juma'a inda aka tsaye da shi aka tambaye shi ya gabatar da shaidar shi wane ne bayan ya nuna katin shaidar sa na jaha na lasisin tuki wanda a mafi yawancin lokaci in ka nuna shi bukata ta biya amma daga baya an kyale shi ya hau jirgi bayan ya nuna shaidar passport din sa na Amerika. Yar majalisar wakilai ta jihar Florida wacce ta hau jirgi guda tare da Ali Junior Debbie Wasserman Scholes ta ce a gani na wannan wani abu ne na ramuwar gayya da sa ido a kansa. Lawyer Ali ya bayyana radi-radin da ake yi na tsare wanda yake karewa a matsayin ramuwar gayya sakamakon bayyanar da yayi a gaban ƴan majalisa a majalisar Amurka. Mancini ya ƙara da cewa da gani ka san zuwan Ali majalisa allura ce ta tono garma ga jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida. Jami'an tsaro na ma'aikatar zirga-zirga sun tabbatar da an kira su domin su tabbatar da Ali Junior a filin jirgin sama. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Kungiyar sa ido a Siriya ta ce bombardment biyu da suka fashe a babban birnin Siriya ya kashe akalla mutane 40 sannan ya jikkata sama da 120 wanda ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin babban birnin na Siriya tun bayan shekaru 6 da aka fara yakin basasa a kasar. Kungiyar sa ido kan haƙin dan adam ta Siriya ta ce tashin bombardment a Damascus na yau Asabar ya afku ne a yankin Bab al-Sagir wanda yake da manyan kaburburan ƴan Shi'a da suke jan hankulan mahajjata a fadin duniya. Mahajjatan sun taru ne a tashar mota domin ziyarar wata makabarta da ke kusa. Ministan harkokin wajen Iraki ya ce akasarin waɗanda abin ya shafa ƴan kasar Iraki ne. Ministan cikin gida na Siriya Muhammad Shahar ya ce harin an kai shi ne kan ƴan kasashen Larabawa da yawa domin kawai a kashe su. Ya zuwa yanzu dai babu wani da ya bayyana sa hannu akan harin. Harin ba mabumai a Damascus bai da yawa. Inda ya kasance wajen da shugaban kasa Bashar al-Assad yake da ƙarfi. Kaburburin ƴan Shi'a na fuskantar hare-hare daga ƴan Sunni masu tsatsauran ra'ayi na Al-Qaida da kuma da Ish a Siriya da kuma makwabciyarta Iraki. Jam'iyyar Prime Minister India Narendra Modi, Bharatiya Janata Party wacce aka fi sani da BJP a takaice ta yi gagarumar nasara a jihar da take da muhimmancin gaske a siyasance ta Uttar Pradesh. wanda hakan ya baiwa shugaban na India ƙarin ƙarfin gwiwa kan mulkinsa har zuwa raguwar lokacinsa. Jihar da take da mafi yawan jama'a inda jam'iyyar ta BJP ta murƙushe jam'iyyar da ke mulkin yankin Samajwadi Party ita ce babbar kyauta ta zabe ga jihohi biyar da suka yi zaben jin ra'ayi a wannan makon. Modi ya ce ina miƙa godiya ga al'ummar Uttar Pradesh. Wannan nasara mai ɗimbin tarihi ga BJP nasara ce ta samun ci gaba da kyakkyawar gwamnati. Modi da kansa ya jagoranci kamfe a Uttar Pradesh bayan alkawarinsa mai rikitarwa na haramta manyan kudade na takarda a kasar, wanda da yawa suka ji tsoron zai ware masu zabe a jihohin da suke na talakawa. Amma bayan goyon bayan shugaban na India a jam'iyyar na BJP ta samu babban nasarar da babu wata jam'iyyar ta taba samun irin ta cikin shekaru 10 da suka gabata a jihohin da ake ta taburza a kansu. A cewar kwamitin zabe, a tazara ta haura yawan 'yan majalisu 320 a majalisar da ke da mazauni 403.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. To har yanzu dai kuna tare da sashin Hausar ne, bari mu je ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Baya ga labarin dawowar shugaba Buhari da ya dau hankalin duk kafofin labaru a makon, batun rufe filin jirgin sama Abuja don gyara da kuma komawa Kaduna da aka yi ya zama kan gaba. Hadi Sirika shine ministan zirga-zirgar jiragen.
Da sarki da talaka duk suna amfani da filin jirgi, har ma da mai zuwa Hajji.
A rantsar da Walter Onagin a matsayin babban alkalin Najeriya na 17, hukumar zabe ta fitar da jadawalin zaben 2019, inda za a fara da na shugaban kasa da majalisar tarayya ranar 16 ga watan Fabrairu. Sai gwamnoni da majalisun jiya ranar 2 ga Maris, duk da zan kakakin hukumar ne.
Bamu da fiye da kwanaki 500 tsakanin yanzu da wannan zabuka da zamu aiwatar.
A yanda tsohon mataimakin shugaban Najeriya Tiku ya ba da shawarin a haɗe wasu jihohi da wasu in sun gaza rike kansu, babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin kisa ga 'yan sanda biyu da ke da hannu wajen harbe 'yan kasuwa Ibo 6,205 a Abuja.
The reason that we have come to the Lake Chad Basin is that
Matthew Raycrop, na tawagar kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya zaga yankin tafkin Chadi, ke zayyana matsalar Boko Haram da ɗaya daga mafi tsananin matsaloli a duniya. Nasira da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne wani jigo a ƙungiyar Fulani makiyaya a Najeriya ta miyatta Allah, Alhaji Aliyu Iliyasu Arɗiɗo, da kuma Rabaran Kanan Bulin Sabo na majami'ar Anglican a Ikar jihar Kaduna. Ga Alhaji Arɗiɗo.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Aliyu Iliyasu Arɗiɗo, tsohon sakataren ƙungiyar Meta Allah ta jihar Kaduna, kuma jigo a cikin ƙungiyar ta tarayyar Najeriya. Wato al'umman Fulani da suke fuskantar barazana da alubale da kuma abubuwa da ya marasa daɗi, kowane irin abu za a ce al'umman Fulani suna kaza suna kaza. Na farko muna ba su haƙuri da domin nasu ne suka jawo musu waɗannan abubuwa, domin da Allah ya sa yaransu sun amfani da koyarwar da mu muke kiransu a kai, muke gaya musu abubuwan da ya kamata, wanda dattijai suka samu a kansa, wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin haka a wajejenmu ba, su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba. Don haka duk wata azaba da wani abubuwa da za su sha, to muna roƙonsu da su gyara kawunansu domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya. To game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya, yawanci manoma wanda za a zo ya ɗan lalurarsa a ibi kawai a ce ya je wuri kaza sai ya je ya tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai je ya gona a nan. Wannan shi ne abin da ke haifar da fitina. Yanzu abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa, yanda ake ta faɗi tashi, yanzu mu abinda muke roƙo ga mutanen Najeriya baki ɗaya da a ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta a kai a kan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya, domin ga abubuwan da ya kamata a yi a kai, wasu sun koma sun raɗe suna cutata ma 'yan uwa. Su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba. Dan haka nan mutanen Najeriya suna cikin musibar da sai dai Allah ya fitar da su, amma ayi hakuri. To ina roƙon ƴan majalisar tarayyar Najeriya da su ji tsoron Allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri, shine su yi aikin da ya kamata a kansu, domin ba aikin kansu suka je yi ba, sun je aikin al'umma ne. Don haka faɗa akan abin da za su samu ba shi ne ba, a'a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai. Amma sun saki aikin da ya kamace su, sun koma suna yin abin da ya san ransu kawai. Wannan ko ba zai kai su gansara ba, domin za su dawo gida su cimma al'umma. Kuma idan mutum bai gina alheri ba, to shi ma ba zai ga alheri ba. Kuma alhamdulillahi ina kira ga duka al'umman Najeriya wanda suke bangaren Kiristoci da Musulmai da su yi tsoron Allah, su zauna lafiya. Addinan nan gabaki ɗaya wanda ake magana a kansa, musamman addinin Musulunci, sunan shi ma Islam ne, zaman lafiya ne. Saboda haka su ma Kiristoci in sun addini sun tabbatar da cewa babu maganan bloodshed, babu maganan zubar da jini a cikinsa, babu takala. Abu ne wanda yake buƙatan a zauna lafiya. Idan babu zaman lafiya, babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan. Don haka ana cewa ma annasu linnasu min badawin wa hadiratin ba'dun li ba'dun idza lam yash'uru hadamu. Da mutanen birni da mutanen ƙauye, kowa ya yadda cewa bawan kowa ne. Idan bai bauta ma kansa, bai bauta ma uwansa ba, sai su rushe baki ɗaya. Don haka nan ina kira ga al'umman Najeriya da kowane ɓangare su zauna lafiya. Shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu, don mu zauna lafiya mu ci riba.
Shi ma Rabaran Bulus Sabo ya ce ya kamata a goyi bayan hukumomi wajen matakan gyara ƙasa, su kuma hukumomin su tashi tsaye.
Jama'a salamu alaikum, mai magana Rabaran Kanan Bulus D. Sabo daga Gwada Asabe Kubau Local Government Ikara Diocese. Ina so ne in kira ga jama'ar musulmi da Krista. Iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya. Yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu, domin duk ɗan halak, ɗan arziki yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsa suka yi. Muna zaman lafiya da juna, ana rungumar juna, kasuwarmu ɗaya, wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce. Kuma ina roƙonmu, mu shugabanni na addini da Allah ya ɗora shugabanci, har kullum mu ci gaba da huduba a masallatai, a majami'u, wa jama'armu cewa a yi zaman lafiya. Idan ba zaman lafiya, babu kwanciyar hankali, al'umma ba za ta ci gaba ba, kuma ibada ma ba za ta yi ba. Don haka ‘yan uwana, ina kira a gare mu mu ƙarawa kanmu zaman lafiya, mu kuma nuna wa ‘ya’yanmu. Na biyu, kada mu nuna kabilanci, don mutum na yankinka, a dukkan mutum da Allah ya halitta, Allah ne ya halitta shi. Mu yi zaman lafiya, mu manta da bambancin kabila, don ci gabanmu da kuma rayuwar ‘ya’yanmu. Sannan ina kira ga ‘yan uwa manoma da Fulani, ku Fulani da manoma ‘yan uwan juna ne, wanda kuke kullewa mu muna tare a karkara. Don haka kowa ya kula da dukiyarsa, a samu zaman lafiya. Domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai, abu ne da Allah baya so, wannan kuma bai kamata ba. Wadda dabbobin nan da noman da muke yi, in dai ba wani yi abin kware a kan abin da yake da shi ba, nan fa za mu bar shi a kanan duniya. To don haka ina kira a gare mu mu yi zaman lafiya, kada ɗan Fulani ya ci wa manomi gona, kada kuma mai gona shi kuma ya nemi tara ɗan Fulani hankali a kan dabbarsa. Don aka yi wannan, za a zauna lafiya a ji daɗin juna. Sannan ina kira ga gwamnatin tarayya, a koma ma noma, mun gode. Kamar yadda gwamnati ta ce a tafi a yi noma, tana kuma buɗe wurare domin a noma alkama da shinkafa, wannan babban alkhairi ne. Amma kiran da nake a gwamnati shi ne, talakan Najeriya ta ce masa bismillah a kan noma, shi kuma talaka ya amsa. To amsa da ifa, noman ba zai cika ba sai in akwai takin zamani a hannunsa. Ina kira ga mai girma shugaban ƙasa tare da majalisarsa da kuma majalisar gwamnoni da ta majalisar dattawa da ta wakilai, da su yi wa Allah su goyi bayan shugaban ƙasa wajen wannan niyya da ya sa ta noma. Domin noma shi ne babban ƙashin gadon bayan cigaban al'umma. ‘Yan uwa mu dubi ƙasar Malaysia, an ce da noman shinkafa ne suka tashi ba da maganar man fetur ba. Yau man fetur ya zama ba abu ne da yake daraja a duniya ba, mai yau ba abin dogara ba ne. Yanzu noman nan yake daraja, ina kadari.
Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan Arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To da fatan za a yi wa wannan tuntuɓe na na'ura afuwa, ya kamata a fara jin tsintsiya ne. To amma kuma har yanzu yana mana tangarda ga maimaicin na makon da ya gabata.
Ɗan tsiya.
Maɗaurinki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya madaurinki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Muna tare da Reverend Joseph John Hayat da Malam Najib Tsafe da kuma Malam Halliru Abdullahi Maraya a tattauna da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da su akan hanyoyin da za a samu zaman lafiya a koma kamar yadda ake a da. To idan kuna biye da mu a makon jiya mun tsaya ne inda Reverend Joseph John Hayat yake bayani, saboda haka zan koma gefe guda ya ci gaba da yi mana bayanan.
Yanzu ne kyar sai an yi da gaskiya abin football kawai kamar shi ne wasa. To in an yi dawo da irin waɗannan abubuwa sukan taimaka, kuma akan yi wani abin da makarantu da ana ce debating competition. Wannan makaranta sadu wannan makaranta a fito da wata subject a yi magana. Ana ma iya fito da wata kan magana kamar a ce muhimmancin zamantakewa, wanda ya tada fitina ga haka za da wanda su yi magana. Wannan sai ƙara ilmantar da su fahimce me suke fari. Amma yau kagan ba a yin wadannan, yara kawai suna zama. Gasan da ake shi ne sai maka gasan a ce mathematics, kuma ba don yaro yana so ya yi dangantaka ba, yana so ya ci prize ne ya samu kuɗi. Duk waɗannan sun canza orientation da ke cikin yayanmu. Ba su gane abin da za su yi domin girma, ba su gane abin da za su yi domin su kara ci gaba na al'umma. Amma a kullum idan mu yi wannan magana, mukan dawo ne mu dawo da shi cikin gida. Domin kagan kamun ni zama Krista da farko an haife ni mutum ne, kamun ka zama musulmi da farko an haife ka mutum ne. To idan an haife ka, ka gane muhimmancin kai mutum ne, ka gane makwabcin ka shi ma mutum ne. Mace Krista da mace musulma duka suka nakuda ka musu haihu, babu bambanci. In an zo zancen jini ba ya da blood group na musulmi da blood group na Krista, yana da blood group na O positive, O minus, O no, O negative, genotype ba ya da na Krista ba ya na musulmi. Waɗannan abubuwa suna nuna mana da cewa akwai abubuwan da sun hada mu sosai. To in za a kara jaddada muhimmancin zamantakewa, sai a tuna shi mutane abubuwan nan da sun hada mu. Na sha ji wasu malamai don ko suna su nuna sun san Bible fiye da wani, da ko suna su nuna sun san Qur'ani da fiye da wani, su ce ha mu san ba mu zama mutane ba sanda mun zama musulmi, sun ce ba gaskiya ba ne. Ba littafin da zai ce maka baka zama mutum ba kamun ka zama addini. Domin addinin nan fa muka faɗa gaskiya, da yau ni da nake zaman nan an haife ni a Sokoto ne mai yiwuwa ni ma shek ne. Don an haife ni a nan inda ake Kristanci, shi yasa na zama Krista. Mun lura da wasu ƙasashe, wasu lokaci cikin jahilci mu muna ji kamar kawai mu kaɗai ne mun san addini. Kar mu manta a duniya yau China da India sun fi mutane yawan jama'a. Musulmi nawa suke China? Musulmi nawa suke India? Krista nawa suke China? Krista nawa suke India? Me nake kokarin koyi, nake ina so mu gane mu yadda Allah ya yi ikon shi cikin halitta. To mu dukkan mu fa a Najeriya in mun yawa kenan mu da riri da tsai. Misali kenan. Wato in za a samu a China ko India sai an raba mu kashi 7, in ba mu kai 8 ba, a raba mu kashi har 8. Wato kasa daya irin na Najeriya har 8 shine China, shine India. To wannan sai nuna mana wani darasi. Ni kan ce mai moko mu bata lokaci, muna zargin juna, muna fada da juna, in muna je muna kaunan Allah sosai. Dan Allah Kristan Najeriya ku je China ku ga wa China su tuba, musulmai Najeriya ku je China ku ga wa su bi Allah, ku je India ku tuba da mutane ku yi musu wa'azi. Amma ku zo kuna kace kanku a sunan addini, akwai dan jahilci a ciki.
To rabaran kai dogon bayani, dama na so in zo da wata tambaya ta ƙarshe makamancewa wadda kila da kai wannan bayanin ban sani ba, amma bari in je tsafe. Menene ne abin da kake ganin a takaice iyaye za su yi wa ƴaƴa don a goge matsalar da ake fama da ita ta nuna bambance tun daga yara?
Wato ni abin da nake gani shine a ilmantar da su da kuma dora su akan tarbiyyar da su iyayen su kaga da. Domin mafi akasari za ka ga cewa yanzu mutum yana kallon tarbiyyar iyayen shi ta rana, sai ya ce ai zamani ne. To Allah ba ruwan shi zamani, kai zai tambaya? Domin irin wannan abubuwa da suke faruwa, za ka ga mutum a gida shi abinda ma ya yarda da shi din, ya yarda da shi ko imani da shi ko kuma addinin da yake, ko kuma kila shi Bahaushe ne ko wani a, to wace kabila ce ko kuma wani aiki ne yake wanda yake wakiltar kabilarsa, wani abu ne yake wanda yake nuna ma iyayen shi wanda yake koyi da addinin shi. wani yanzu in za ga yanzu ce korin sa sutura yanzu za ga cewa an samu bambanci ni na sha ganin abubuwa da dama na kristoci za ka gansu da huluna da rawani na sha ganin musulmi za ka gansu wani za ka gansu da rawani da hula da shiga mai kyau to amma yanzu zamani ya zo kusan za ka cewa shigan ma ta canza al'adun ma kusan ana nema a watsar da al'ada al'ada saboda haka yana da kyau duk al'ada da take daidai da addinin musulunci ko kuma daidai da addinin da mutum yake bi ya yi kokarin dabbaka ta kuma ya yi kokarin cusa ma yara san kaunar addinin sa da kuma yin mu'amala ta gari amma rashin mu'amala ta gari rashin kyakkyawan mu'amala rashin ko in kula da harkar ta shafi tarbiya barwa mata tarbiya kyala mata su jagoranci gida barwa hajjiya sai abin da tace duk irin wannan abubuwan ya taimaka wurin tabbarewa gida ita kuma hajjiya ba ta son bacin ran ƴaƴanta ba ta son ganin cewa ta takurawa ƴaƴanta sun zo sun yi abin da ya kamata ta sa su a hanya saboda kauna ko soyayya wacce daga ƙarshe take zama kiyayya duk in ka kula da mafi akasarin inda ake samun lalacewa da tabarbarewa da kuma kokarin kawo fitina zaka ga cewa yaran da kila ake barin su a cikin anguwa ne mutane sun dauka cewa jifa in ta wuce kaina ta fada kan uban kowa wannan muguwar kalma ce da muguwar dabi'a ce da ake yi wacce bai kamata ba dan wanda ba danka ba ko dan makocinka yau in bai iya zuwa makaranta ba nawa ne yanzu suke taimaka ma ƴaƴan makotan su karatu nawa ne suke taimaka ma ƴaƴan ƴan uwansu ma ba makota ba su karatu nawa ne suke bautar da ƴaƴan da bayan su ba har wata muguwar karin magana ake wai in ka san kuɗi ka baiwa danka amma kuma dan dan uwa sai a ce wai kashe shi da aiki haka irin wannan abubuwa muguwar al'ada ce da muguwar dabi'a ya kamata mu rungumi kowa mu rungumi juna gabaki daya in muna son mu samar da zaman lafiya kuma a ci gaba da samar da wani zaman lafiya domin babu rashin zaman lafiya da wuce jahilci mummunan jahilcin da ake ciki kamar yadda shirbaran ya bayani cewa irin abubuwan ta barza ga daga karshe dai duk aje a zagayoyi akan talaka dai abun zai kare akan talaka mai neman abinci abun zai kare akan talaka wanda bai da komai bai da abincin shekara ɗaya shi zai kare su ko suna can cikin jare da manya-manyan gidaje da manya-manyan motoci sun wuce kawai muna lissafi
to Najib da kai zan karkare zan so a ƙarshe in ji wacce hanya kake ganin ko kuma wacce gudunmuwa kake ganin za a bayar a ƙasa baki ɗaya da mutane al'umma da su shuwagabanni gaba ɗaya da irin ƙungiyoyin nan a samu dai a magance wannan babban matsala ina nufin a ƙarshen wannan tattauna tamu wannan dunkulallen sako zaka aike wanda zai taimaka a samu zaman lafiya da fahimtar juna
to ni a ƙarshe abin da nake kira shine kungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don Allah ba don samun kusanci ga gwamnati ba kungiyoyin ya zama suna yin aiki don Allah ba don su yi suna ba kungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don su da gaske suke yi suna so dai a samu zaman lafiya ne ba don tunanin samun wata shuhura ba domin a mentality irin na mutanen mu yanzu shine in ka kafa kungiya za ta baka dama ka je wurin wanda kila baka saba zuwa wurin shi ba idan ka kafa kungiya kila za ka baka dama kai court call da gwamna in ka rubuta kungiya in ka kafa kungiya za ta baka dama kai mu'amala da mutane kana samun taimako daga international donors to ya zama cewa dan Allah ne dan kishin garinku sannan su kuma shugabanni sarakuna na gargajiya suna da matukar muhimmanci da kuma tasiri to amma wulakanta su da akai aka mai da su bayan baya aka mai da su ba bakin komai ba aka dauke su ba su daraja girman da suke da shi ni na san lokacin da ake za dogari ya je koro mutanen kauye gabaki ɗin su ya taho da su a fada farki na girma a fada sarkin tsafe ɗan Dr. Aliyu na biyu wanda ya rasu mahaifin wannan na zauna a fada shi zaka yadda irin su dogare suke tafiya ƙauyuka irin da gefe zo da mutane a ce sarki na kiranku amma yanzu sarkin garin kuma sai ka goge shi ka buge shi yanzu a wuce baka girmama shi ba to rashin girmama shugabannin nan shi ma ya kawo sannan kuma mulki irin na siyasa ya zo ya ƙara wulakanta su ya mai da su ba bakin komai ba sarki sai ya zo yana ihu a radio cewa wata goma sha kaza ba bashi albashi ba saboda haka girmama shugabannin mu waɗannan sarakunan nan waɗanda dan siyasa zai tafi ya basu wajibi ne in ana son tsaro ya inganta kuma ya samu sannan su kansu al'umma kuma su sa jin tsoron Allah a cikin zuciyarsu mutum ya yi koyi da koyarwa irin ta addinin sa za a zauna lafiya insha Allah
Rabaran a takaice menene sakonka na ƙarshe
jama'a mu kaunaci juna mu ji tsoron Allah mu zauna lafiya wannan ita ce addini da ibada ta gaskiya daina yaudaran juna
alagafta malam da kai aka bude bari mu zo murfe da kai
ni sakon da zan tura al'umma shine cewa duk mutumin da yake musulmi ya maza ya garzaya ya koma makaranta ya koyi ilimin addinin musulunci duk mutumin da yake krista ya maza ya garzaya ya koyi ilimin addinin christianity bayan an koya ko kuma ana ma cikin koya kuma a riga aiwatarwa ma'ana a yi aiki da shi saboda babban matsalar mu shine jahilci a ɗaya ɓangaren kuma masanan son zuciya mu sani kuma cewa Najeriya ba mu da wata ƙasa banda Najeriya don haka mu iya ƙoƙarin mu ga cewa Najeriya ta zauna lafiya
zo mu zauna kar mu saba al'umma ta arewa ga kira zo mu zauna zamanin
ƙarshen shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa, sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba, a huta lafiya.
To sai a tare mu kuma a wani makon danjin wasu sababbin shirye-shiryen na tsintsiya da kuma bayani daga dattawa. To yanzu kuma sai mu je ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon farko yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ina so ku bani dama dan nayi kira ga gwamnatin jihata ta Kano da ta ci gaba da ayyukan gwamnatin da ta gabata wanda ta dauko bata kammala su ba. Da fatan za a ci gaba da ayyukan. Sako daga Aminu Kano Maida karamar hukumar Garko a kanan Najeriya. Sai kuma sakon fatan alheri zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa kamar da wannan sako ya nuna. Yace muna roƙon Allah ya tona kuma asirin mutanen nan da suka kai harin bama-bamai har tagwayen hari wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane ɗan ƙasar Syria kimanin guda 40. Amin. Daga ƙarshe sako ne na haɗin gwiwa tsakanin Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji a jihar Kebbi, sai kuma Ado Salati Goma ga Annabi a Rijau, da kuma Kamarar Jibril Al-Mustafa Gusau, ƙarshe da Alhaji Garba mai ɗan kunne a Rijau. Sai kuma daga ƙarshe Arabiu Muhammad Gidan Madi ya ce shi ɗalibi ne a kwalejin Shehu Shagara a Sokoto ta Najeriya. Ya ce, to Alƙali Robert na Amurka, gaya wa lauyoyin da Donald Trump suke karewa cewa su kawo hujjoji idan suna so a amince da bukatunsu na hana baki musulmi shiga Amurka, wannan ya yi daidai. Da fatan Allah kada ka ba su iko da basirar kawo waɗannan hujjoji. Amin summa amin. A ci gaba da aiko mana da saƙonni. To kafin mu karkare bari mu koma ga Nazar Ahmad a ƙarshe mu ji labarai amma fa a takaice.
Madalla. Gwamnatin shugaban kasa Donald Trump ta buƙaci alƙalan gwamnatin tarayya 46 da aka nada a tsohuwar gwamnatin Obama da su ajiye ayyukan su a jiya Juma'a. Ba bakon abu bane in sabuwar gwamnati ta hau ta buƙaci waɗanda aka nada a mukaman siyasa su bar mukaman nasu. Amma abin ya zo da bazata sakamakon yawan adadin waɗanda aka buƙata da su bar mukaman nasu yana da yawan da ba a saba gani ba. Mai magana da yawun ma'aikatar shari'a Sarah Isgar Flores ta ce an buƙaci barin aikin alƙalan ne domin a tabbatar da cikakken canjin mulki baki ɗaya. An tsare ɗan shahararren ɗan damben nan Muhammad Ali domin tambayoyi a filin jirgin sama a karo na biyu cikin wata biyu. An dai dakatar da Muhammad Ali Jr. ne a filin jirgin sama na Reagan National Airport da ke Washington a ranar Juma'a kwana ɗaya bayan ya yi magana a majalisa sakamakon al'amarin tsare shi da aka yi a baya a filin jirgin sama na Florida a watan Fabrairu. Lauyan Ali Chris Mancini ya ce ɗan shahararren ɗan damben na shirin hawa jirgin Jet Blue a ranar Juma'a, inda aka tsaye da shi aka tambaye shi ya gabatar da shaidar shi wane ne. Bayan ya nuna katin shaidarsa na jiha na lasisin tuki, wanda mafi yawancin lokaci in ka nuna shi bukata ta biya ba a bar shi ba, amma an kyale shi ya hau jirgi bayan ya nuna shaidar fasfo ɗinsa na Amurka. Ƙungiyar sa-ido a Siriya ta ce bama-bamai biyu da suka fashe a babban birnin Siriya ya kashe akalla mutane 40, sannan ya jikkata sama da 120, wanda ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin babban birnin na Siriya tun bayan shekaru 6 da aka fara yakin basasa a ƙasar. Kungiyar sa ido kan haƙƙin ɗan adam a ta Siriya ta ce tashin bamaban a Damascus na yau Asabar ya afku ne a yankin Bab al-Sagir wanda yake da manyan kaburburan ƴan Shi'a da suke jan hankalin mahajjata a faɗin duniya.
To da takaitattun labaran shirin namu na dare kammala sai kuma Allah ya kai mu da sassafe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa da kuma Fasil wanda ya ba da umarnin shirin tare da taimakon Solomon sai kuma injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC. Yake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.